الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد صاحب الوجه الأكمل وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يو أشرن قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبود داريه دود تلاتين داوكو كما تقوس ترى takwas ga watan takwas na shekara ta 2012 ta miladiya kuma ranar Laraba zamu ci gaba da darasin mu na tafsirin alqur'ani da muke a cikin wannan wata na Ramadan mai albarka a cikin wannan masallaci na Al-Furqan zamu tashi aya ta 150 a cikin suratul an'am insha Allah akwai tambayoyi da aka rubuto na farko dan Allah ayi mun bayani dangane da wannan matsala kamar yadda aka ce in mutun yana cikin tsananin cuta sai ya saki matarsa an ce wannan sakin bai yiwu ba to anan sai ya kasance matar ce ta gudu saboda wai ita ba za ta iya jiyarsa ba amma yana mutuwa sai ta zo wai a raba gado a bata na farko tukuna ban san wannan kaulin ba cewa idan mutum yana cikin tsananin cuta baya an hana shi yana cikin tsananin cuta cewa saki bai yiwu ba gaskiya ban san wannan kaulin ba Allahu a'lam a inda yaji abinda na sani shine cewa idan mutum yana cikin tsananin cuta da ake jin tsoron cewar wato ajali zai iya sauka idan yayi saki to ba za a hana matar gado ba saboda zai zamanto tamkar ana ganin saboda matsalar da muke fada mu'amalatul mar'i bi naqidi qasdihi ai mu'amala da mutun da wato sabanin abin da yake mummunan nufinsa dan ana ganin yayin da yake bayar da lafiya in ya saki matarsa sakin domin ya hana ta daga cin gado ne to dan haka sai aka ce ba za a haramta mata gado din ba tana da gadon sa koda saki ne wanda yayi ba'i ne kuma koda ya sake ta din ta gama iddarta ba za a haramta mata gado ba wannan ni dai abinda zake tunawa kenan abinda na sani kenan a cikin babin raban gado amma cewar sakin sa bai yi ba gaskiya ban kiyaye wannan ba saboda haka a cikin wannan tambayar shine idan mace ta gudu idan ta gudu saboda tana gudun ta jiyarsa to wannan nashis ce saboda haka ba za a ciyar da ita ba ba ta da wani haƙƙi na a bata wani abu daga cikin dukiyar domin kula da ita ba ta da iyancin a ciyar da ita ko a tufatar da ita amma in dai ba shine ya sake ta ba tana nan a matarsa kuma idan ya mutu za ta ci gado idan ya mutu za ta ci gado saboda haka dan ta zo idan ta zo a raba gado idan ya zamanto cewar ta gudu a cikin irin wannan halin to sai ya sake ta in ya sake ta a nan wajen babu zancen kan cewar ya saki ne domin ya hana ta cin gado ya saki ne saboda su'ul ishra mummunan zamantakewa da take to a nan wajen ba za a ce za a yi mu'amala da shi da naqib qasdihi ba saboda haka sakin yayi kuma ba za a bata gado ba saboda ta rabu da shi saboda su'ul ishra kuma Allah madaukakin sarki ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ya fa umarci maza ne cewa su kyautata ma matansu to amma Allah ta'ala ya ce ma mata su ma walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf alayhinna wato mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf abinda yake kansu na kyautatawa shine wannan husnul ishra su wannan ma na maza ma sun fitin da yace walil rijali alayhinna daraja suna da daraja akan mata wajen ma'rufin da zasu saboda su wajibi ne ya zamanto kan cewa sun bi mazajen su to yayin da take bin mijinta har ta bar gidansa saboda bata so ta yi jinyarsa ta nuna su'ul ishra dan haka idan ya sake ta saki yayi kuma wannan ba zai hana ta cin gado ba wannan ba zai hana ya zama to kan cewa arabu a ai wannan zai hana wannan zai haramta mata cin gado tunda bai zama to a lokacin nan kasadin sa manufar sa shine dan ya haramta mata cin gado ba wallahu ta'ala a'ala a tambaya ta ita ce da sallar nafiloli da tsakar dare da kuma karatun alqur'ani wanne ne yafi a wannan watan ne albarka abin da yafi karatun alqur'ani a cikin nafi a cikin sallah karatun alqur'ani a cikin sallah shi yafi komai kaga ya hada dubiyun ya hada karatun alqur'ani ya hada kuma sallah sannan kuma bayan wannan sallah din a sallar dare nafi yin nafilar sannan karatun alqur'ani zai biyo baya saboda nafilar dare ita ce aikin da yafi komai a cikin dare aikin da yafi komai a cikin dare ba shine karatu ba aikin da yafi komai shine sallah domin shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yayi wajen rayar da dare a abinnan wabil a abinnan kanu Allah ta'ala ya ce kanu qalilan min al-layli ma yahja'un bil ashari hum yastaghfirun tatajafa junubuhum anil mabaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa bima razaqnahum yunfiqun kaga wannan an sifanta halin waɗanda suke ƙaurace ma makwantarsu ne suna kiran ubangijinsu kafin nan an ce innama yu'minu bi ayatina alladhina idha dhukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbiru an sifanta su wannan sifar sallah ce domin duk abin da ka gani a cikin alqur'ani kamar yadda ibnu abbas ya ce tasbihi ana nufin sallah saboda haka tasbihin da ake nufi wato da daddare din suna yin sallah kuma suna ƙaurace ma wuraren kwanciyarsu da yin wannan sallah da addu'a da suke yi saboda haka abin da ake aka fi so a yi da daddare shine sallah sannan karatun alqur'ani dan haka a wannan tartibin zai zo tilawa mutum zai iya sanya tilawa alqur'ani a cikin sallar dare idan bai haddace alqur'ani ba yana yin sauka zai iya karatun da yake yi na sauka yayi shi a cikin ya rike alqur'ani yana yin sallah ya sa kujera a gefensa in yazo zai ruku'u ya aje sannan ya ruku'unsa ya dago daga ruku'u ya sujada in ya dago daga sujada ya dauki alqur'ani wannan motsin da yake da mu maslahar sallah ne tunda an samu asali daga fi'ilin sahabbai suna rike mushaf suna karatu a ikrarin sahaba kamar yanda yake ya faru ga maulan Aisha ummul mu'minin kuma ba a yi mata inkari ba a cikin sahabbai wannan ya nuna kan cewa asali ne karbabbe a cikin addinin musulunci saboda haka mutum yayi haka din shine yafi idan ba zai iya ba kuma haka to yayi sallar da daddare din shine yafi sannan idan wannan ma ba zai samu ba yayi karatun alqur'ani din ba a cikin sallah ba wallahu ta'ala a'lam na'am saboda ba a samun wuta kuma baka haddace ba to eh shi yasa sai aje yin karatun to dai sai aje yo ai sallah ce baka bukatar haske karatu ne kake bukatar haske o rike qur'anin to idan baka iya rike tunda babu haske da zaka rike alqur'anin kai sallah ina hasken da zaka zauna kai tilawa alqur'anin a cikin sa eh wato ka rike alqur'anin kuma ka rike tocilan okay na gane wato sai ka dauki tocilan ka zauna kai karatun alqur'ani idan haka to wannan wata matsala ce kuma matsalar shine idan ka iya yin sallar dare kana rike da alqur'ani da hannu daya sai hannu kuma yana haska tocilan dan ka samu wannan ko kuwa wanda ne fito wannan Allah wannan nawazil din Najeriya ne nawazil din Najeriya ne wanda a watan su kasashen su ba su da wannan mushkila inda ba su da nefa shi zai suke da wutar lantarki inda ake da nefa babu wutar lantarki wani mutum ne yaje garin China yaje China yaga sun yi sati daya ana cikin wutar lantarki sai ce garin nan fa kamar babu nefa wato rashin nefa shine alamar samun wutar lantarki to a zahir a cikin irin wannan wato dukkan haraka dukkan motsi da mutum zai yi na cikin sallah al-asl a cikin sallah shine kada mutum ya yi wani motsi tunda Allah ya ce wa qumu lillahi qanitin ku tsaya a cikin sallah ga Allah kuna masu kunutu wato al-qunut shine wato al-khudu was-sukun wato kaskantar da kai da nutsuwa to duk wani motsi a cikin sallah yana yana rawarware wannan kunuti dan haka ba a halatta shi ba shi yasa aka ruwaito sayyidina ali ya kasance yana cewa a cikin sallah kada ka motsa wani jiki kada ka motsa wani abu jikinka na jikinka illa idha kana la yataharraku fi salah illa idha aslaha thaw illa idha aslaha thawban aw hakka jisman aw kama qala wato sai dai idan ya gyara tufa ne shine kamar kana ganin kan cewa tufarka za ta kwance ko kuma ya sosa jiki amma asali baya haka ya kamata mutum ka to don wannan duk haja ce wato bukata tana sa kai wannan in abinda kai bisa bukata ya halatta to yanzu rike tocilan rike alqur'ani mun ga dai ya samu asali to amma rike fitila kuma fa harka ce domin maslahar sallah ko kuwa ba dan maslahar sallah ba kuma tana da yawa ko ba ta da yawa a zahir tana da yawa tunda zaka rike shi ne tare da kai kuma wannan zai fawwata maka wata sunna daga cikin sunnonin sallah shine alqur'ani dan ba zai yiwu ba ya zaman tokan cewar ka rike alqur'ani sannan kuma kai sannan kuma ka rike tocilan sannan a ce kai qabdu bude shafi zaka iya yin qabdu din ai kana bude shafin ya kuma karuwa gaskiya ne to a zahir a cikin irin wannan sai mutum yayi sallar da daidai abin da ya samu yake da shi na hadda daidai abin da yake da shi na hadda surori sai yayi idan mutum bai haddace alqur'ani da yawa ba in mutum bai haddace surorin alqur'ani in mutum ya haddace alqur'ani da yawa ya tsawaita sallah shine yafi wato yayi sallah yayi tsawon karatu yayi ruku'u mai tsawo yayi sujuda mai tsawo da raka'o'i kadan raka'o'i 8 inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan shine yafi dan haka haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake to amma wanda yake bai haddace alqur'ani ba kuma yake cikin irin wannan hali namu na Najeriya da ba zai iya rike alqur'ani ba babu wutar kuma da zai haska ya gani to yayi kasratu sujud ya raka'o'i masu yawa yayi karatun kadan amma yayi raka'o'i masu yawan gaske Imam Ahmad an ruwaito cewa raka'o'in da yake yi na sallah tsakanin dare da rana a cikin dare da cikin rana aka hada gabaki daya raka'a 300 yake 300 lokacin da aka yi masa bulala saboda ya tsaya a tsaya ya dage akan imani a bisa ka'idar alkitabu was sunna da ijma'u salafil umma ya tabbatar Allah wanda da wannan ne ya samu imamatu ahli sunna ake ce masa imamu ahli sunna imamu ahli sunna wal jama'a wannan shi lakabin da ake ma imam in ka tance imamu ahli sunna to imam ahmad ake nufi mal abdullah da muke gaya masa tafa'ul muke fata muke shi ma ya zamanto a cikin irin wannan babu laifi ai tafa'ul amma shi imam ahli sunna ne da ijma'in al'ummar musulmi haka suka kai sai wanda yayi to da aka yi masa bulala saboda jikin sa yayin rauni shine yake raka 150 yake 150 a dare da rana to shi yasa ne ma malamai suke sabani menene yafi tulul qunut ko kasratu sujud tulul qunut wato ka dade a tsaye ko kuma kasratu sujud yawan raka'o'i da yawan sujada waɗanda suka ce tulul qunut shine yafi sun kafa hujja da cewa shine fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma hujja ta biyu suka ce hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi ayyu salati afdal yace tulul qunut wace sallah ce tafi yace wanda akai tsayuwa da sujada da ruku'u mai tsawo a cikin ta shine ma'anar tulul qunut waɗansu malamai kuma suka ce a kasratu sujud yafi dalilin su daga cikin dalilansu na farko suka ce hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ma sajada abdun muslimun lillahi sajda illa rafa'a Allahu biha daraja illa rafa'a Allahu lahu biha daraja wa hatta anhu biha khati'a babu wani bawa musulmi da zai yi sujada saboda Allah guda daya face Allah ya dauka darajarsa da wannan sujadar ya kuma yafe masa zunubi da wannan sujadar to da kaga kenan idan mutum yayi sujada mai yawa kaga daukakar darajar ta fi yawa na wanda yake yayi sujada kadan ko da tana da tsawo dalilin su na biyu shine hadisin wanda yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallam hidima da daddare ya kawo masa ruwan alwala da aswaki yayi aswa ki yayi alwala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa salni tambaye ni me kake so me maka ya tambaye shi to kaji fikihun sahabbai da imanin su wani idan akai wannan yace ai abinda nake so ya rasulullahi ka bani gundumar gunduman nan ta ta mahadu zahab wanda yake duk nan wajen no abin nan a ma'adanin zinari ne ka bani ita daga ni har zuriya ta mumanta da talauci bai wannan ba sai kawai yace masa murafaqataka fil janna makwabtaka da kai a cikin aljanna yace awa ghayra zak ko wani wannan ne yace huwa zak shine kadai wannan to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa fa'inni ala nafsika bi kathrati sujud to ta fuskarka kai kuma ka taimaka min akan abin da kake nema din bi kathrati sujud da yawan sujada kaga sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da shi akan yawan sujada domin ya samu abin da yafi komai shine makwabtaka da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna ka san wanda shiga aljanna yafi komai to a cikin aljannan ma akwai mala'u akwai ya ayyuhal mala'u a cikin aljanna mala'un aljanna sune wanda suka samu wannan makwabtaka da annabi sallallahu alaihi wasallam ar-rafiqul a'la kenan ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وان دي بأ الله يبو من ذن الله صلى الله عليه وسلم تو وان نان سنة تارد وان دا الله ينئم أغريسو دقا النباوة دا صديقي دا شهيدي دا صالحي ما دا الله دا وان نان أبو كان زمان سبو دا حكا أتكين الجنة ما متاكي 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 وجد تفو كومين وفكا سوني وان نان الرفيق الأعلى shine wanda da annabi sallallahu alaihi wasallam ransa yazo fita karshen abin da aka je na cewa kenan allahumma ila rafiqil a'la saboda shine aisha take cewa an bashi zabi kenan idan la yahtaruna ba zai zabe mu ba duk annabi in yazo mutuwa sai allah ya bashi zabi ya tafi wajen rahmar allah da allah ya bashi koko ya zauna a duniya ana bashi zabi ya da in yana so ya zauna a duniya amma ba wanda daga cikin su da ya zabi zaman duniya wanda ya nuna kan cewa duniya din mu ne wai muke ganin ta wani abu saboda ba mu da yaki ne shi yasa muke tsoron mutuwa shi yasa ba ma san mutuwa su kuwa shi kwan lokacin da yazo yace allahumma ila rafiqil a'la to ar-rafiqul a'la din nan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ya nuna mana cewa ana samun sa bi kasratis sujud da yawan sujada to kaga wannan ya nuna falalar yawan rak'o'i kenan to shine hujjan waɗanda malaman da suke ganin mutun yayi sallah rak'o'i da yawa tunda in kai raka'a da yawa akwai wace raka'a akwai sujada biyu saboda haka wanda yayi raka'a 8 kaga yayi sujada 16 ya samu sujada 16 ko amma wanda yayi raka'a 100 fa sujada nawa ya samu 200 to saboda haka tanan fuskar suka ce saboda haka wanda yake ba zai bashi da alqur'ani maimakon ya zauna ya ce to bari ya dauki tocilan ya tsaya ya tilawa alqur'ani tunda ba zai samu dama da zai rike alqur'ani yayi a cikin sallah ba yayi samu tulul qunut to ya koma ya zuwa ga kasratus sujud idan daga alam na sharaha ne idan daga alam tar kaifa ne ya haddace zuwa qul a'udhu bi rabbin nas bai ta yin sallah da su bai ta yi ya raka'a 100 kamar yadda aka rawaito su Imam Ahmad suna yi wannan shine aula sallah a cikin dare ita ce tafi karatun alqur'ani dan kamar yadda Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yake fada kowace sa'a ta dare da rana akwai ibada da tafi ta yanzu a lokacin da ake kiran sallah a lokacin da ake kiran sallah duk da karatun alqur'ani shine zikirin da yafi komai amma yayin da ake kiran sallah ka tsaya kai raddi ga mai kiran sallah shine zikirin da yafi yafi ka tsaya kai karatun alqur'ani a lokacin sai din zaka iya hada dubin yayin da yake ashhadu an la ilaha illallah zaka iya karanta aya daya ka karanta aya daya sannan kuma ka tsaya kace ashhadu an la ilaha illallah sannan yace ashhadu anna muhammadar rasulullah karanta aya daya sannan in ya gama kace ashhadu anna muhammadar rasulullah amma yayin da ya gama maimakon ka ci gaba da karatu ka tsaya ka karanta kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati ka roka masa wasila shine yafi ka shagalta da karatun alqur'ani haka Sheikh al-Islam ya bayyana wannan asali to wannan fiqhu ne fahimta ne na addini sosai to ta ya kamata mu gane irin wannan fahimta a kowane lokaci akwai abin da yake to a cikin dare ibadar da tafi ita ce sallah sannan karatun alqur'ani na'am da Allah a jawo hankalin mata masu aiki gidajen radio da su dinga kiyaye ka'idojin Allah bisa kiyaye muryoyin su da sauran su wajen aiki wannan kwarai da gaske kun ga Allah bai hana mace
sai magana da maza ba, bai hana mata su yi magana da maza ba. Saboda haka a gidan rediyo dan mace ta yi magana, abinda Allah ta'ala ya hana shine karya murya. In ittaqaytunna fala tahdha'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa. Idan kuna jin tsoron Allah ya kuma tan Annabi sallallahu alaihi wasallam, kada ku karya muryarku. Al-khudu wa kada ku sassauta murya ku karyata. Fayatma'a alladhi fi qalbihi marad, wanda ke da cuta a cikin zuciyarsa sai ya ringa kwadayi cewa a'a yanda fa aka yi mun maganar nan a to ya kamata fa na ga yaya fuskar take. Kada kada an abinda aka hana mata kenan. Wa qulna qawlan ma'rufa, ku faɗi magana wanda take ma'ruf. Saboda haka idan za ku yi magana, ku yi magana babu sanya dadin murya a ciki wanda za ta janyo hankali, kuma su mata sun san abinda suke yi. Wannan abinda suke yi din wanda suka san suna yi, shi Allah ya hana su wajen magana. Saboda haka ta wajen wanda suke aiki a gidan rediyo su kula da wannan. Ko ba hujja bane su ce in ba su yi wannan muryar ba da sun san yanda suke yinta, za a ce za a kore su daga aiki, a ce abin nan ba sa aiki daidai, ba su iya karatun labarai ba, ba su iya bayanin tallaba, ba su iya kaza ba. Wannan ba hujja bane, sai addinin su ya hana su. Idan aka matsa musu su dage akan cewa addinin su ne ya hana su, duk wanda ya dage akan addinin sa Allah zai bashi mataimaki. Kuma sai ya ga mutane, sai ya ga wato an girmama su saboda an san kanta masu kiyaye addini ne. Amma kuma su zamanto yayin da suka ce addinin su ne ya tsaya ya umarce su, su zamanto haka suke wajen addini, suna bin sauran kaidodin addini. Ba wanda yake ba ruwanta da sallah ba, amma an zo ranta ce ita addinin ta ne ya ci, ko ba ta sallah. Saboda haka kaga nan shugaban da ma sai ce a ƙarya kike yi, addinin ma wanda kike so kike yi. Saboda haka sai su matsa. Amma idan aka san cewa mai tsara addinin ci, ba ta harka da mutane, ba ta harka da maza, ba ta tsayawa tana hirace-hirace, ta je tana tafawa da maza, tana bayyana al'auranta. Idan mai killace mai tsare kanta ce, mai tsare mutuncinta, mai tsare addininta, daga lokacin sallah ya yi, tana da wurin sallanta da darjumanta da take tsawa da shimfiɗa ta yi sallah, aka ga mai kula da addinin ce. To don haka idan ma ta ce ba za ta yi labar, in ma suna son mai daɗin murya ne mai karya murya, sai a ce a wannan ai ustazi ya ce kada a kawo ta nan. Kaga shi kenan, waqafallahu almu'minin alqital, Allah ya mata magani. Amma yayin da ta zamanto ba ta addinin, sai kawai anan ne take so ta yi, sai a ce a tsagiranci take so ta yi. To a nan wajen ba za ta samu wannan taimakon ba. Idan kuma har ta dage akan bin addinin nata, aka raba ta da aikin nata, to duk wanda ya bar wani abu saboda Allah, Allah zai baddala musu da abin da ya fi alkai. Ta yi haƙuri, ta jure, jar'a sunnar Allah ce. In mutum ya ce ya yi imani, sai Allah ya jaraba shi. Kuma in ya jaraba ka, ka dage, Allah maɗaukakin sarki zai baka abin da baka tsammani na kyaututtuka a duniya da lahira. آية 150 قل أحلم شهداءكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أحلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء
Allah ta'ala yace qul halumma shuhada'akum alladhina yashhaduna anna Allah harrama hadha, kace musu ya rasulullah, kace ma mushrikai, halumma shuhada'akum, ku zo da ku tattaro masu yi muku shaida, ku zo da su. Alladhina yashhaduna anna Allah harrama hadha, wadanda suke shaidawa cewa Allah ya haramta wannan abubuwan da aka da wato da kuka haramta. Hadha din nan ishara ne ga abinda Allah ta'ala ya faɗa a cikin samaniyata azwajin من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين. أبو بالي دا أكا أمبتا أيوين دا سكي قبا واندا مشركي سكا حرم تانا دا جكين دنجن أبنشي دا جكين كما دنجن ناما واتو دبو بي ننئما واندا الله تعالى يهوري سكا باينسا كاو واندا ذاتي مكو شهيدا شوا الله نيه حرم تواننا فإن شهدوا فلا تشهد معهم to idan suka shaida a kaddara cewa sun shaida din sun zo sun yi shaida bayan kuma wannan umarni ne na ta'ajiji dan ba za su iya shaidar ba dan ba wanda zai musu shaida akan haka to idan dai suka karba ma suka yi shaidar saboda wato kadiban wazura saboda ƙarya da kira saboda ƙarya da shaidar zur fala tashhad ma'ahum to kai ya rasulullah kada kai shaida tare da su wala tattabi ahwa alladina kazzabu bi ayatina bayan ma ga kada kai shaida da su kada ka bi soyace soyace ran waɗanda suke ƙaryata waɗanda suka ƙaryata ayoyin mu walladina la yu'minuna bil akhirah kuma waɗanda ba sa imani da lahira wa hum bi rabbihim ya'dilun kuma suke sanya tsara ga Allah wato suke sanya waɗansu suke daidaita waɗansu tare da Allah wato Allah madaukakin sarki da wannan ne yayi hatama wato a darasin da wato ayoyi da suke inkari na wannan mummunan aiki da mushrikai suka yi na canja shari'ar Allah na suka haramta abubuwan da Allah ta'ala ya halatta domin wannan shine canza addinin Allah Allah yana kishin addinin sa kaga yanda aka mayar da addinin Annabi Ibrahim addini hanifi ya zama to wani abu daban da zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam ne aka tace wannan addini ya zama to akan hanyar sabatutar to wannan abubuwa da Allah ta'ala ya musu inkari ɗaya daga cikin madharin canza addinin Allah ne shine wato a canza shari'ar sa a haramta abin da yake Allah bai haramta shi ba to Allah ya ta'ala ya ce ku kawo ka ce musu ya rasulullah ku zo ku kawo masu yi muku shaida akan cewa Allah ya haramta wannan domin dai Allah ya bayyana ga abin da Allah ya bayyana qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amu a cikin shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu wani abu da yake haram a cikin abin da aka yi min wahayi inji annabi sallallahu alaihi wasallam inji Allah ya ce ma annabin sa shi illa wannan ya fada ga kuma shari'ar da ta gabata ita ce shari'ar at-taura me yasa ba a ambaci shari'ar injila ba saboda shari'ar injila istimrari ce ta shari'ar at-taura waɗansu daga cikin abubuwan da aka haramta a cikin injila shine aka halatta a cikin aka haramta a cikin at-taura su aka haramta a cikin sai aka halatta su a cikin injila wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum in halatta muku sashen abin da aka haramta muku amma ƙarin haramci bai zo ba a cikin linjila kun ga wannan hikima ce ta alqur'ani shi yasa da yake ana bayanin abubuwan da aka haramta in aka faɗa na at-taura tamka an faɗa na linjila ne amma da ana faɗan abin da aka halatta in aka faɗa na at-taura sai an faɗa na injila amma da yake ana faɗan abin da aka haramta ne sai aka takaita da abin da yake cikin at-taura sai aka ce wa alal ladina hadu to ga abubuwan da Allah ya haramta domin waɗannan dai su ne shari'o'i na annabawa da shari'ar musulunci wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita da kuma shari'ar ahlul kitab wanda ita ce take cikin at-taura wanda take shari'ar annabi musa wanda ita ce ta kunshi abubuwan da aka haramta to bayan wannan da Allah ya gaya musu cewa in dai abin da Allah ya haramta ne waɗannan to ku kawo wanda zai muku shaida cewa Allah ya haramta wannan wajen musulmi ba za ku samu ba wajen yahudu mai tsoron Allah ba za ku samu ba amma ta yi ku samu shi yasa sai Allah ta'ala ya ce fa in shahidu to idan a kaddara har sun yi shaida suka samu waɗansu yahudawa waɗanda suke makiya addinin Allah makiya Allah makiya annabawan Allah suka zo suka yi shaida kamar yanda suka yi shaida da yahudawa da mushrikai suka zo suka tambaye su suka ce wai yanzu ku ne aka ba ku littafi kuna karantawa kuna kuma rubuta littafi ku ba ku yada shi saboda haka ku ne ahlul ilmi yanzu mu da muke kan addinin da muka gada iyaye da kakanni muna bin iyayenmu da kakanninmu sau da kakanninmu sau da kafa ba mu saba musu ba mu ne akan shari'a ko kuwa shi wanda ya zo ya wulakanta abinda iyayenmu da kakanni suke ya zagi gumakanmu a ce yanzu shi ne ya fi mu shirya ko mu muka fi shi shirya sai suka ce a ina za a hada ai ku ne alam tara ilal ladina utu nasiban min alkitabi yashtanu alam tara ilal ladina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wat tagut wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda min alladina amanu sabila ba ga wanda aka ba su na rabon littafi ba daga cikin malaman yahudawa sune ka'ab ibn al-ashraf suna imani da gunki da tagut kuma suna ce ma kafirai mushrikai kenan haula'i waɗannan mushrikan da kafiran ahada min alladina amanu sabila sun fi shiriya zuwa ga hanya bisa waɗanda suka yi imani to kaga akwai daga cikin ahlul kitabi masu wannan to shine Allah yake ta fa in shahidu idan su mushrikai suka yi shaida ko kuma su kafirai ko kuma idan suka kawo shaidin nasu na ƙarya shaidar zur tunda akwai su yanzu ba muna da su ba suna nan a kotu suna zaune a kofar kotu ina abin nan kana san shaida zamu yi maka je su shaida da ƙarya ka biya su su tafi to akwai irin waɗannan su ma waɗannan in aka kira su aka ce ku zo ku shaida cewa ai a cikin littafin kuma Allah ya haramta waɗannan in sun zo sun yi shaida sai a ba su kuɗi to idan har suka zo suka yi shaida ya rasulullah fala tashhad ma'ahum kai kada ka shaida tare da su saboda abun wato idan da wato idan da Qur'ani aka ga yake kan cewa dole sai yayi rinjaye akan mutane a nan duniya da za ka ga an nemi hanya ta ko ta yaya sai an wato turmuza hancin wanda yake bai yadda ba amma a'a Allah ba ruwansa ko ku yadda ko kar ku yadda wannan ba zai canza sha'anin Allah ba tunda ba anan ne ake shari'ar ba kawai za a koma wajensa sai Allah ya ce fa in shahidu fala tashhad ma'ahum in su sun yi shaidar kada ka shaida tare da su za a zo wajena ai shi yasa Allah ta'ala yake cewa qul al-haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur gaskiya ce daga ubangijin wanda ya so ya imani wanda ya so ya kafirta Allah bai damu ba tunda Allah ta'ala ya san cewa sha'anin ba anan zai kare ba za a dawo wajensa sabanin mutum a cikin sha'aninsa mutum yana hankolo kan cewa sai an yi komai an gama ta yanzu saboda iyakar abin da yake da iko da shike ne yake gani a nan duniya amma Allah da yake da lahira kuma Allah da yake da waɗansu da yake da masu shaida waɗanda yake ba ku ba Allah yana da mala'iku wanda sun fi ku ibadun mukramun bayi waɗanda suke masu daraja suna yin shaida saboda haka idan ku ba ku shaida ba ina ruwan Allah Allah ya waɗansu sun riga sun yi shaida kuma akwai waɗansu wanda Allah ta'ala zai kawo daga cikin halittarsa wanda yake su ba za su zama to kamar ku ba to sai Allah ya tsaya kawai akan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kai kada ka shaida tare da su ma'ana kada ka zamanto cikin azzalimai domin zalunci ne shaidar zur zalunci ne wala tattabi ahwa alladhina yu'minuna bi kadzabu bi ayatina a cikin wannan kun ga Allah ta'ala yayi tashhiri wato ya yada mummunan ambaton waɗannan mushrikai yanda ya ambace su da sufofin su kun ga da a cikin ka'idar larabci ce a ka'idar larabci in zaka yi atsafin sifa akan sifa zaka iya kawo su ba tare da wawu ba kamar yadda Allah ta'ala ya ce bismillahir rahmanir rahim kaga bai ce bismillahi war rahmani war rahim ba bai kawo wawu ba domin duk shi din ne dai sai kawai ya ce da sunan Allah mai jin kai ga wato mai rahama mai jin kai ga muminai kaga sai ya faɗe su ba tare da afafi ba kamar yadda kuma ya ce sabbih isma rabbika al-a'la ka tsarkake sunan ubangijinka mafi daukaka allazi khalaqa fasawwa wanda yayi halitta kuma ya daidaita halitta to sai ya kawo kuma wallazi akhraja al-mar'a faj'alahu wallazi qaddara fahada wallazi akhraja al-mar'a nan sai ya kawo waw dan ya nuna kuma ya dada nuna kirari akan kansa da ambaton sauran sifofi nasa to nan wajen dan Allah wannan yayi izharin ambaton su a wajen da ya kamata a ce ikhtisari shine a takaita a boye ko kuma haka ma za a iya cewa wato me yakan a ce wala tattabi ahwa alladhina kadzabu bi ayatina a maimakon a fadi ai atafin su akan sil akan al-musul a ce kada ka bi alladhina kadzabu bi ayatina wala yu'minuna bil akhirah wa ya'diluna bi rabbihim sai aka karrara aka maimaita al-musul domin a yada domin wato a ambace su kowa ya san su a fade su da sifofi waɗanda yake zai suka kunshi wato zargi da bayyana mummunan halin su Allah ya ce kada ka bi soyace-soyacen ran waɗanda suka ƙareta ayoyinmu kuma waɗanda ba sa imani da lahira kuma waɗanda suke daidaita wani da Allah wato duk wannan fa su ne ba wasu ba amma kamar kai ka ce waɗansu mutane ne daban aka kawo a'a ba waɗansu ba ne su ne dai waɗannan wanda suke wannan dan a aibata tafarkin su kuma a faɗi irin abin da ya sa suka cancanci a ce Annabi sallallahu alaihi wasallam kada ya kasance tare da su duk wanda yake da wannan sifar wato kenan sawa'un ko daga cikin mushrikai ne waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kawo shaidar ku ko daga wanda za su zo har duniya ta nadi to ba su cancanci ka kasance tare da su ba kuma aka tabbatar da kan cewar addinin su hawa ne al-hawa shine abin da kake nema wato wanda yake abin da kake so kuma ka san cewa aqibarsa cuta ne amma kuma kana son su kuma ba za ka yi hana kanka ba. To wannan shine hawa, wannan shine hawa. Yanzu kaga kamar Allah abin nan duk wanda suke da wannan nabiya Allah ya raba su da ita kamar taba, kaga duk irin abu yanzu kaga za a rubuta, kamar za a rubuta kan cewa taba tana cutarwa. Kamar a America ma za a rubuta cewa babban likitan America ya tabbatar da kan cewa taba tana sa kansa ta kirji, tana bata hanta, Allah misali ya faɗa ya rubuta haka. Kaga kenan ya san akwai cuta amma yana so mai shan taba. To wannan shine hawa, wannan shine hawa. Mutum ba zai iya barin abun ba tare da cewa ya san cutarsa. To shine aka sifanta addinin mushrikai da wannan, saboda ba a gina shi akan ilimi ba, ba a gina shi akan bin shiriya ba, an gina shi ne kawai akan soyace soyacen ran waɗanda yake ba su so kareta da ayoyin Allah. Saboda haka kaga waɗannan sifofi abubuwa guda uku, kareta ayoyin Allah shine mutum ya kareta su, yayi inkarin annabci, yayi inkarin wanda yayi inkarin hadisi ɗaya daga cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kareta ayoyin Allah. Idan hadisin nan mutawatiri ne to wannan ya kafir, in sanin sa a cikin minajini bid darura. Kamar mutumin da yayi inkarin cewa wato ƙarya ce, ƙarya ne sallah azhar ba raka'a hudu bace, ji yanda kazo kai sallah azhar in kai tayi, to wannan ya kafirta dan ya ƙaryata ayoyin Allah. Wanda ba sa imani da lahira, ba sai da lahira ba, suna ganin kan cewa ana dai faɗan lahira din nan ne kawai, waye je ya gano yazo ya gaya maka. Duk wanda ya tafi ya tafi kenan, ya gano yazo ya gaya maka. Kaga masu waya wahayin shaydan kenan, wai suna ganin hujja ce, da kuma masu daidaita waɗansu da Allah. Daidaita wani da Allah shine abinda Allah yake yi kace shi ma yana yi. Kamar alal misali sanin gaibu, kace wani ya san abinda zai samu gobe, wani ya san yana da ikon ya baka sarauta saboda yana da aljani, wanda wannan aljanin duk abinda ya sa a gabansa zai yi sai yayi, ba wanda ya isa ya hana shi. Kuma shi wannan shi wannan aljinin wannan bokan yace wannan aljinin hadimin sa ne. To kaga wannan ya daidaita wani da Allah. Haka zalika daidaita wani da Allah shine abinda ake ma Allah kai ma wani, kai sujada ga wani ba Allah ba, ka roki kai addu'a ga wani ba Allah ba. To waɗannan su ne sifofin miyagun sifofi, wato sifofi waɗanda suka fi baci a cikin ɗabi'un mushrikai da aka ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam kada ya koyi tare da su. Na'am.
Qul ta'alam atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
الله يقول قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم kace musu ya rasulullah ku zo in karanta muku abinda ubangijinku ya haramta muku. Allah tushriku bihi shay'a, kada ku yi tarayya da shi da komai. Wabil walidaini ihsana, ku kyautatawa iyaye kyautatawa. Wala taqtulu auladakum min imlaqi, kada ku kashe iyayenku saboda talauci da yunwa. Nahnu narzuqukum wa iyahum, mu ne muke azurta ku ku kanku wa iyahum da su. Wala taqrabu alfawahisha ma zahara minha wa ma batan, kada ku kusanci ayyukan alfasha waɗanda suka bayyana daga ciki da waɗanda suka buya. Wala taqtulun nafsan lati harrama Allahu illa bil haqq, kada ku kashe ran da Allah ya sanya ta mai alfarma ya tsare ta, illa bil haqq sai dai da haƙƙi, in akwai dalili na haƙƙi na akashi. Zalikum wasaqukum bihi la'allakum ta'qilun, to da wancan waɗancan abubuwa da su ne ubangijinku ya muku wasici da shi, la'allakum ta'qilun, dan ku zamanto masu hankalta. Wato wannan ayar da ita ce Allah ta'ala ya bayyana wato constitution din musulunci, dustur din ka'idodin Allah, yace ku bar waɗannan shirman da duk kuke yi kun haramta ma kanku wannan naman kun ce ba a cin wannan kun ce ba a cin wannan maza ba sa cin wannan amma mata suna ci ku kyale wannan safasik din da kuke yi ku zo in karanta muku abinda Allah ya haramta ku duba ku gani shin abinda Allah ya haramta shine daidai da hankali da hikima kuka ku abinda kuka haramta min babi wato aj'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah yanzu za ku sanya wanda yake kawo ruwa ga alhazai yake kuma kula da hidima ga dakin Allah kamar wanda yake imani da Allah da ranar lahira kuma yake jihadi a tafarkin Allah daidai ne ba daidai bane ko ku za ku dauka kan cewa wannan shine addini bayan kuma ga wannan wanda Allah ta'ala ya faɗa yanzu kawai idan ka ce baka cin wani nama baka ba bisa wani hujja ba zaka hada shi da wanda yake ya haramta ma kansa irin waɗannan ka'idodi na shari'a wanda ta kunshi abubuwa wato rukunai guda uku masu girma rukuni na farko shine umarce-umarce da suka zo daga Allah waɗanda suke da su ne ake gyara zaman al'umma na biyu umarce-umarce da su ne aka gyara nizamin yanda mutane za su rinka mu'amala da tsakanin su sannan na ƙarshe abinda ya tabbatar da cewa ga tafarki mai karke asali da yake tabbatar da tafarki mai karke tafarkin musulunci to ka duba kyan da ke cikin waɗannan umarce-umarce da wasicci na Allah da ke cikin wannan Allah ya ce ku zo ku karanta Allah ya ce ka ce musu ya Rasulullah ku zo wato ta'al fi'ilul amri ne da ya kunshi wato in aka ce wa mutum ta'al kamar yana nurin kan cewa kai wanda yake bada umarnin yana sama wanda yake kuma ake ce masa ya zo kamar ka hawo zuwa gare ni wato domin yawanci ana amfani da shi ne na yanda ake yin shela yanda ake yekuwa a cikin larabawa al'ada idan mutum a cikin larabawa idan za a yi yekuwa al-nadhir mai gargadi idan ya zo kan tudu yake hawa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam da aka umarce shi ya gargadi mutanen makka fasda bima tu'marka bayyana abinda aka umarce ka da shi sai yaje ya hau kan dutsen safa ya kira su ya wane ya bani wane ya kabila wane ya gida wane duk sai da suka zo yana sama sannan ya musu umarni to kamar haka aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kai ka zo yace ka ce musu ku zo gani ina wannan matsayin na annabci da Allah ya bani in karanta muku abinda Allah ya haramta muku kaga ba cewa ku zo in haramta muku abubuwan da suke haram ba in karanta muku abinda Allah ya haramta muku domin ni manzo ne kuma a cikin wannan akwai attilawa wato in karanta maimaita domin shine ma'anar tilawa a karanta a tisa wanda yake nuna da haka ne ake fahimtar shari'a da haka ne ake fahimtar shari'a ka karanta ka sake karantawa shi yasa za ku ga haka ya kamata a rinka karanta littafan fiqh shi yasa za ka ga malaman mu a tun asoro in mutum ya karanta ahlabi sai ya sake karanta kuma ishmawi sai izziya sai risala ai ta maimaita tsarki da sallah da zakka ai ta maimaita su an karanta su a wannan littafin a sake karanta su a wannan littafin domin karanta su ibada ne kuma da haka ne za a fahimci shari'ar Allah yanda ya kamata to haka aka asali daga umarnin da Allah ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum to abubuwan da Allah ya haramta jinsi biyu ne domin a cikin waɗannan abubuwan akwai wanda umarni ne Allah ta'ala yi akwai wanda kuma hani ne kamar Allah tushriku bihi shay'a kaga hani ne ko kada ku shirka amma wa bil walidaini ihsana umarni ne domin wato imtithalul amr wajibi ne ka bi umarnin Allah wajibi ne kamar yadda irtikabun nahi yin abinda Allah ya hana shi ma haramun ne tarkul wajibi haramun wa fi'lul muharram haramun kabar wajibi haramun ne ka aikata haramun shi ma haramun ne to shi yasa duk sai aka tara su aka ce ma harrama rabbukum alaikum aka kawo abinda yake haramun din da abinda yake barin wajibi kun fahimta wato in ka ce ku zo in gaya muku haram sai ka faɗi kawai abubuwan da aka haramta idan kuma ka ƙara da wato abubuwan da aka wajabta to za a fahimci kan cewa barin waɗannan wajiban shi ma haramun ne wanda yake kuma haka ne wato al'amru bishai nahyun an ziddihi wato kai umarni da abu hani ne ga abin da yake kishiyarsa Allah ta'ala ya faɗi na farko shine kada ku shirka da shi shirka kamar yadda muka ambata shine yana daga cikin shirka da Allah kai hada wani ka daidaita wani da Allah a cikin abin da Allah ne yake ka nasabta ilimin gaibu ga wani ko ka nasabta ikon cuta ko amfanarwa ga wani ba Allah ba ko kuma tare da Allah kace shi ma yana da iko kamar yadda Allah yake da iko ko shi ma zai iya sanin gaibu kamar yadda Allah ya san gaibu Allah ya hore masa zai iya buga kasa ya iya gano abin da zai faru gobe in kai imani da wannan kai shirka da Allah na biyu kuma shine kai shirka da Allah cikin abin da ake ma Allah kai ma wannan Allah kai sujjada ga wannan Allah kai yanka ga wannan Allah kai addu'a ga wannan kai addu'a kai fuskantar da addu'a ga wani ba Allah ba duk wannan yana daga cikin al-ishrak billahi wa bil walidaini ihsana wa ai wannan wato da kuma ihsani ga iyaye wato wa ahsinu bil walidaini ihsana ku kyautata ma iyaye shi yasa nan Allah madauki saboda wato bir saboda matsayin iyaye sai Allah bai ce kada ku mugusta ma iyaye ba saboda iyaye bai cancanci a ambace su ba sai a makamin ai musu ihsani shi yasa bai ce wala tusiu ilal walidaini ba kada ku mugusta ya zuwa ga iyaye a sai kawai ya ambaci yi musu ihsani domin shine ya dace da matsayin shi domin duk wanda ya kyautata ma iyayensa to zai gode ma Allah zai zama to mai shukura ga Allah mai godiya ga Allah domin su ne wanda kake ganin ihsanin su mubasharatan suka kula da tun kana dan yaro haka taso ka gansu ba abin da kake gani daga wajen su sai soyayya saboda haka idan dai ka kyautata ma iyaye to zaka to wanda ya kyautata ma iyaye to zai zama to mai godiya ga Allah shi yasa kaga Allah ta'ala yake cewa anishkurli wa liwalidayka ka gode min ka gode ma iyayenka domin idan dai har ka gode ma iyayenka to zaka gode ma Allah in kuma baka gode ma iyayenka ba to ba za ka gode ma Allah ba to shi yasa aka sanya su a matsayi na farko kuma wanda yake shi yasa ake ambatansa a cikin wato ayyuka da suka fi komai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abdullah ibn Mas'ud da aka tambaye shi wani ayyuka ne suka fi a wajen Allah sai ce as-salatu li waqtiha salla a lokacinta aka ce thumma ay sannan wanne sai ya fadi ihsan ila alwalidai kyautata ma iyaye wala taqtulu auladakum min imlaqin na uku kada ku kashe ƴaƴayenku min imlaqin saboda talauci wato kuna cikin talaucin sai ku ga abinda zai sauƙaƙa muku talaucin shine ku rage nauyi sai ku kashe ƴaƴa wannan kuna cikin talaucin kenan ko kuma kuna cikin talaucin ƴaƴa suka zo sai ku ga kan cewa zuwan su zai dada ƙara nauyi na iyali sai ku kashe su amma a cikin suratul isra sai Allah ya ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaqin kada ku kashe ƴaƴanku saboda jin tsoron talaucin can talaucin bai zo ba amma kuna jin tsoron zai zo kuna jin tsoron zuwan sa kamar yanda yanzu ake yi ana cewa wato abinda ake iya fili da ake iya yin noma ga iyakar sa kowanne juzu'i na noma zai iya yin noman abinda mutum kaza zai ci to yanzu kuma ga yanda adadi yake ake hayayyafa a Najeriya saboda haka sai ai lissafi science din shedan kenan sai ai lissafi a ce to ga adadin yan Najeriya ga yanda suke hayayyafa bayan shekara biyu zai zama to bayan shekara kaza din lissafi za a yi lissafin shedan mathematics din shedan bayan shekara kaza zai zama to filin abinci da noman da ake ba zai iya ciyar da yan Najeriya ba saboda haka me ya maganin wannan a daina haihuwa China sun yi suka ce kowa mutum daya zai haifa Almaniya sun yi yanzu kuma abin ya zo ya dame su don haka yanzu duk wanda ya haihu a Germany da France sai an ba shi kyauta saboda su so suke su hayayyafa so suke su karu gashi kuma yawan karuwa din nan fa shine izza mu ba sa so mu karu amma su suna so su karu gashi kuma Allah yana tutiya yana yawa mutane alfahari da shi cewa da haka ne ya karfa so ja'alnakum aksara nafira muka sanya ku kafi yawan mutane shine yawan arziki amma sai su ce a'a mu a dabbaka mana dokar hana haihuwa su kuma wanda ya haihuwa a bashi kyauta amma mu kuma duk wanda yaje ya kai kansa aka bashi maganin hana ciki hana haihuwa ko aka yanke masa ya zama to bakarara ba zai taba haihuwa ba haka ake akwai kuma zan da suke zuwa yi musu haka kada ma su taba haihuwa ko kuma ita matar a maida ta bakarara ta daina haihuwa kwata-kwata saboda me khashyata imlaqin saboda jin tsoron talauci zai zo duk biyan Allah ya hana saboda jin tsoron talauci da bai zo ba ko kuma saboda jin tsoron talaucin saboda wato gudun talaucin da yake a yanzu sai Allah ya ce nahnu narzuqukum wa iyahu ku din da kuke cikin talaucin da kuke neman fita daga cikin talaucin ai ba wanne zai fitar da ku ba mu ne mu ne muke azurta ku ku wa iyahum da kuma su din idan sun zo ku kanku da kuke cikin yanzu halin da kuke ciki ba wanne ya azurta ku ba yayin da iyayenku suka haife ku mu ne muka azurta ku su ba kuma da suka zo mu ne za mu ne muke azurta su wannan saboda Allah ta'ala wannan Allah ya faɗi abin da yake sunna ce ta sa kaida ce ta halittar Allah umma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha babu wata dabba a bayan kasa face arzikinta a wajen Allah yake kuma Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ruhal qudus nafata fi ru'i an lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fi talab malaika jibril yayi mun wahayi a cikin zuciyata ya gaya mun cewa babu wani rai da zai mutu face ya cika arzikinsa da ajalinsa dan haka ku ji tsoron Allah ku kyautata wajen neman arziki Allah ya ce ga baki ɗaya rayuwarka miliyan 100 zaka samu a gani ana dariya an ce miliyan 100 Allah ya rubuta maka miliyan 100 zaka samu to sai ba zaka mutu ba sai ka samu miliyan 100 din saboda haka yanzu da hankalinka ya tashi ganin kan cewa yanzu kawai 10,000 kake samu a wata to amma ya zaka san cewa miliyan 100 Allah ya rubuta maka ba zaka sani ba sai imani in kai imani cewa Allah ya rubuta maka arziki kuma zaka samu har ka mutu kafin ka mutu sai ka samu kamar yanda ajalinka ba za ka gama rayuwarka ba za sai ka cika ajalinka kafin ka mutu dan ka ji tsoron Allah ka kyautata wajen nema kada ka ce ta koyaya sai ka samu ko ta halal ko ta haram Allah ya rubuta maka za ka samu halal din nan zuwa sai kai rashin hakuri sai haram din yazo ka duba haka wuf sai ka kubce sai ka kubta da ka dan yi hakuri kadan da halal din zai zo saboda Allah ya rubuta maka dama za ka samu da kake hakuri sai ka samu ta haram da kai hakuri ta halal din sai so ka samu shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ku ji tsoron Allah ku kyautata wajen nema to anan akwai matsalar wato tahdidun nasl da wato malamai an yi fatawoyi da dama akan wannan mutane suna yawan tambaya akan wannan mutun yace zai iyakance iyali yace shi kawai yaya uku yake so ya haifa tahdidun nasl bai halatta ba kace zaka iyakance iyalinka saboda haka abinda za a je ai mamaci ko ai ma namiji dan ya hana shi haihuwa bayan yayi yace to shikenan bai saki haihuwa ba wannan bai halatta ba amma ya zamanto kan cewar halin mace ya sa an shiga za a iya wato hana ciki saboda wata fatra wannan babu ne wannan matsalar hana ciki wanda ake cewa asalin sa an same shi daga al-azal ne al-azal wanda shine wato idan mutum yana saduwa da iyalinsa kafin yayi inzali sai ya janye ya zamanto ya zubar da abin nan din nasa a kasa ba a cikin mahaifa ba wanda ana yi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba a yi inkari ba Jabir ibn Abdullah yace kunna na'zil wal qur'ani yanzil mun kasance muna azal kuma qur'ani yana sauka ma'ana da haramun ne da alqur'ani ya hana mu ko sunna ta hana mu amma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace zalikal wa'dul khafi wannan shine bunne ƴaƴa na boye to amma kuma gashi nan ba a hana ba amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bunne ƴaƴa ne na boye me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan domin ya nuna kan cewa al-aula barinsa shine domin me saboda shi al-wa'du bunne ƴaƴa da rai ya kunshi abu biyu kamar yadda Ibn al-Qayyim ya faɗa ya kunshi al-qasdu wal-fi'lu nufinka kada a samu ciki wato al-wa'du shine nufinka kada a samu haihuwa ai kada a samu dan saboda haka kana nufin kada dan yazo dan haka ka kashe shi yayin da yazo wannan shine al-wa'du hakikatan amma al-azal akwai qasdu din babu fi'li babu kashe dan amma akwai nufin kada dan yazo saboda haka ka dauki wannan tafarki to shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam kira shi al-wa'dul khafi shi yasa da Yahudawa suka ce al-azal mau'udatu sughrani sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kadzabatil yahud kariya suke domin al-wa'du akwai al-qasd akwai nufin ayi nufin kada dan yazo amma babu mubasharan a aikace ka halaka dan to dan haka anan ne malamai suke cewa idan mace ce wani abu dan ta hana kanta ta dauki juna biyu idan ya zamanto cewa da dalili in ya zamanto cewa da larura wannan qat'an babu ko shakka za ta iya yi mecece larura alal misali ya zamanto kan cewar macen ba za ta haihu ba sai an yi mata aiki, kuma idan ya zamanto cewa mahaifar ta saki, yanda zai zamanto kan cewa ta haihu wannan shekarar, shekara mai zuwa ma za ta sake haihuwa, to wannan zai iya sanya rayuwarta cikin hadari, saboda sai ta hanyar aiki ake take haihuwa, kuma wannan zai iya sanya ya zamanto kan cewa ranta ya salwanta. To wannan larura ce, duk abin da zai kai zuwa ga salwantar rai shine ake a manzilatul larura. To hatta manzilatul haja ma bukata ya zamanto cewar za ta takura, in ya zamanto cewa tsakanin haihuwarta da wata haihuwar shekara ɗaya ne ko shekara biyu alal misali ko ɗaya da rabi, za ta takura, za ta shiga cikin haraj, domin kafin karfin jikinta ya dawo, kafin ta gama wato shan wahalar yaye, bayan ta yi wahalar goyon ciki, za ta sake shiga cikin wata wahala ta haihuwa, tana buƙatar ta ɗan huta. To wannan raf'ul haraj ne, kuma shari'a ta zo da raf'ul haraj. Duk abin da zai tsananta ya takura ma mutum, ya sanya masa mashakka, wahala fiye da mashakka wadda take ta al'ada, to shari'a takan kawo sauki a cikin hukunci. To wannan malamai shi ma sun yi fatwa, kamar yadda lajnatul da'ima ta Saudiya suka yi fatwa akan ya halatta mace ta abin da yake zai zamanto na hana ciki domin wannan. Amma idan ya zamanto cewa ciki ya riga ya shiga har yayi kwana 40, wanda yake shine lokacin da ake hura rai, kamar yanda ya zo a cikin hadisi, su zahirin hadisi ya nuna 40 ta uku ce, amma abinda malamai suke fitowa da shi shine kwana 40 lokacin da zai zamanto a wato alaka, da yana nutfa daga baya ya zamanto alaka, kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abdullahi ibn Mas'ud, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 40 yawman alaka, aw kama qala alayhi salatu wassalam. To bayan wannan kwana 40 din bai halatta ai ta'arrudi da shi ba, sai dai idan ya zamanto cewar ci gaba da goyen cikin zai kai ya zuwa ga halakar shi kansa dan tayin da ke cikin, wamin babu aula halakar ita uwar. To amma shi kuma wannan sai idan likitoci ne waɗanda aka yi shaida da adalcinsu, guda biyu suka yi shaida akan haka, shi za a iya yin ta'arrudi da shi. Amma zubar da ciki don ko ana jin tsoron kunya cewa ta yi cikin shege, saboda haka aje a zubar da ciki, wannan mau'udatu, wannan shine wannan wato wala taqtulu auladakum, wannan shine al-mau'udatul kubra, wannan shine al-mau'uda, wannan shine al-mau'uda, binne da da rai, domin ya riga ya zamanto halitta a lokacin. Saboda haka yayin da aka zubar an halaka shi an kashe shi, ya zamanto wato akwai kuma idan mutum shari'a ta zo da cewa yayin da mutum ya sabbaba ga zubar da ciki, to akwai diya da ake biya. Wata mata tana da ciki ta zo wajen Sayyidina Umar, sai ta gan shi da Sayyidina Umar ya fito saboda kurjini nasa, sai ta razana, dan razana sai ta yi bari, sai Sayyidina Umar ya tambayi sahabbai menene za a yi, yaya za a yi. Sayyidina Ali ya masa fatawa ya ce gurrata abdin aw ama, sai ka yantar da bawa ko baiwa, domin shine hukuncin Annabi sallallahu alaihi wasallam kan waɗansu mata da suka yi fada, ɗaya ta ɗauki abin da ake nika da shi, ba dutsen na kasa din ba, wanda ake ɗorawa a kai din, ba ɗan buda ba, ɗan buda na abin da ne a yi niwa na da Hausar. Ta ɗauke ta daki cikin ɗayar ta sanya ta yi ɓari, da aka kai ma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hukunci cewa sai ta biya ta diya, wato ta biya magadan masu cikin diya, diyar ba diyar rai bane, tunda ba a riga an haife shi ba, diyar shine bawa wanda za a fitar ko baiwa, ya zamanto mallaka ga magadan. Dan haka waɗanda suka yi wannan dukkan magadan wannan cikin, waɗanda inda ya mutu, inda an haife shi ya zo ya mutu, to duk waɗanda suke da gadansa banda ita uwar da ta zubar da cikin, dan ita ta zubar, saboda haka ba za a bata gado ba, tana da gado, amma in ita ce ta zubar, in kuma hada baki suka yi da uban suka zubar, to duk ba su da gado su biyu, sai a koma ya zuwa ga sauran asubansa, su ne 'yan uwansa, sai zamanto kan cewa su ne za su ci duke, sai shi uban da ko kuma ita uwar sai su fitar da wanda suka yi wannan abin su za su kawo su fitar da baiwa ko kimarta sai a raba shi gado gare su saboda haka wannan abin da ake yi yanzu na abortion din nan da ake yi munkari ne kisan kai ne kuma ga dan gashi koda za a ce ba a yi bane dan jin tsoron talauci amma dai kisan kai ne Allah ta'ala ya hana wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan kada ku kusanci ayyukan alfasha alfawahish shine abin da yake mara kyau wanda yake wato ake ganin bacin sa ana ganin bacin sa asali larabawa suna kinayar na alfasha ne da zina sun suka ce fahisha ne wannan suna nufin zina waɗansu suna fassara wannan alfawahish din nan anan wajen shine da zina ma zahara minha wanda aka yi a bayyane shine kamar mutum ya je gidan karuwai wal iyad billah Allah ya kiyaye mu wa ma batan wanda yake a boye shine wanda zai je yayi daduro yaje ya aje mistress wanda ba wanda ya sani amma yana zuwa wajen ta a boye idan kafa ta dauke shine ma batana wanda yake tabo boyayyar to Allah ya ce dukka da kuyi wannan wasahih wannan ayar ta fi haka alfawahish yafi zina alfasha dukkan wani abu wanda yake wato mummuna a bisa wato hatta a cikin hankali tun ma kafin shari'a kamar zalunci kamar sata kamar ha'inci kamar fushi da zai sanya mutum ya kisan kai kamar kazafi duk wani ya daga cikin fawahish kazafi musamman kazafi ka zo ka samu mace wadda take kamammiya wadda yake bata san sabo bata san barna ba haka kawai ka zo ka shirye sharri ka ce ai kana gani ana fita da ita kuma inda ake kana gani ana ce ta club dan kawai menene saboda kana gaba da yan gidan ko kana gaba da ubanta wannan kazafi ya daga cikin alfawahish to kuma wannan shine ma zahara min ha wanda ake bayyana wa ma batan shine wanda ake yi a boye kamar irin su zina din kenan da sata kaga sata ma a boye ake yin ta irin sata biro duk suna daga cikin alfawahish domin abu ne daga cikin ma batana wanda yake a boye dan ba wanda ya sani sai kai sai Allah ko auditor ya zo ya gano sai ka san yadda zaka kai maganin sa to Allah ya hana wannan wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah kada ku kashe rai wanda Allah ya haramta ta allati harrama Allah ma'ana fasara biyu ce ana nufin Allah ya haramta ta tuntuna a cikin dukkan shari'a Allah ya hana kisan kai ko kuma allati harrama Allah wato wadda take al-muhtarama mai alfarma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haram ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha ila akhirih wato dukiyanku da rayukanku da dukiyoyinku da mutuncinku mai alfarma ne a kanku kamar yanda wannan gari yake da alfarma a wannan rana da take da alfarma a wannan wata da yake da alfarma saboda haka allati harrama Allah ay al-muhtarama mai alfarma ma'ana wanda yake wanda zaka rike ta da daraja da alfarma da ba za ka taba ta ba kamar yanda zaka rike Ka'aba da alfarma da kan cewa ba za ka yi wani abu da bai dace ba a nan wajen haka ran mumini yake rai wanda Allah ya haramta ta illa bil haqqi sai da gaskiya mecece gaskiyar da ake kashe rai shine an-nafsu bin nafs wajen qisas ko kuma wajen ridda wanda ya bar addininsa ko kuma wanda ya bar sallah kamar yadda ya zo a cikin sunna wanda ya bar sallah aka bashi dama aka ce ka dai aka bashi kwana uku kan cewa ka dawo ka rinka sallah yake to wannan za a kashe shi akwai sabani akan wanda suka hana zakka wasahih su ma za a yake su kamar yanda yazo a hadisi a qissar sayyidina abubakar shine ijma'in sahabbai wanda suka hana zakka suka ce ba za su bayar ba to za a yake su a kashe su haka zalika wanda yazo zai kashe ka ya halatta shi ma wannan haƙƙi ne kana da haƙƙin ka kashe shi annabi sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi ya rasulullah ka bani labari idan mutum yazo zai dauki dukiyata ya zan yi da shi yace fala tutihi kada ka bashi yace fa in qatalani in yake ni fa zai kashe ni yace faqtulhu ka kashe shi yace ara'aita in qataltuhu ya rasulullah idan na kashe shi fa yace huwa finnar yana wuta ara'aita in qatalani in shine ya kashe ni fa yace anta fil janna kana aljanna to saboda kaga wannan yana daga cikin alhaqqu din da ya halatta kai a kashe rai idan mutum ne zai kashe ka sannan Allah ya ce zalikum wadancan abubuwa da aka amfada su ne wadannan dokoki guda nawa ne guda biyar ko Allah tushriku bihi shay'a wal wabil walidayni ihsana wala taqtulu awladakum wala taqrabu al fawahish wala taqtulu an nafs guda biyar to da waɗannan ne Allah ya muku wasici ya ku waɗanda aka ce muku ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum la'allakum tattaqun da la'allakum taqilun domin ku samu hankali wa domin ku hankalta ku san shari'ar Allah na'am waɗannan sune abinda yake gyara rayuwar al'umma a rayuwar al'umma da sune za su gyaru da waɗannan abubuwa sannan sai dangi na biyu na'am
wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yabluwa ashudda wa awfil kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idha qultum fa'dilu walaw kana dha qurba wa bi'ahdi illahi awfu dhalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun
Allah yace wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan kada kuma ku kusanci dukiyar maraya illa billati hiya ahsan sai dai ta hanya wanda take tace mafi kyau wato ta hanya wanda take shine na kyautata dukiyar hatta ya bulugha ashudda har sai ya isa lokacin karfin sa shine lokacin balaga a wajen malik wa awful kayla wal mizana bil qist ku cika wato ma'auni wanda yake auna wato tiyar awo kenan wal mizana da kuma ma'auni wanda yake na nauyi bil qist da adalci la nukallifu nafsan illa wus'aha ba ma dora ma wani rai face abinda zai iya yi wa idza qultum fa'dilu idan kuma kuka yi magana fa'dilu to ku yi adalci walau kana dha qurba koda akan koda ga wanda yake koda wanda kuke yin hukunci kuke magana akan nasa wato ma'abucin zumunci ne wa bi ahdillahi awfu ku cika alƙawarin Allah ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ده waɗannan ne Allah ya muku wasici da shi domin ku samu alwado domin ku zamanto masu wa'astuwa wannan kuma sune abin da yake kyautata mu'amala tsakanin mutane Allah ya faɗi na farko kada ku kusanci dukiyar maraya shi illa ta hanya wacce take kyakkyawa wato shine ku tsare wanda yake mai rauni a cikin al'umma babu wanda zai kula da shi domin maraya shine wanda ya rasa ubansa kafin ya balaga shine ake nufi da maraya wanda ya rasa uwa ba a ce masa maraya wanda ya rasa uba shine ake cewa maraya domin uba babu wanda ya fishi wato tausayi da kula da dan sa to yayin da yaro ya rasa wannan dan karamin yaro ya rasa wato ya zamanto da'ifi a cikin al'umma ya zamanto mai rauni dan haka al'umma take da haƙƙin kula da shi to shine idan babu wanda zai kula da dukiyar sa sai alƙali ya sanya masa wanda yake zai kula da dukiyar sa in kuma yana da shi wanda yake shine aula rajulin zakar mafi kusanci da shi na dangantaka daga cikin asibansa shine zai kula da dukiyar sa to in yana cin in ya kula da dukiyar Allah ya ce to kada ka ci kada ku kusanci dukiyar wannan tahdiri ne na kada ku ci an ce kada ku kusance ta ma ku kusance ta ta hanyar amfani da wannan dukiyar kada ku yi illa billati hiya ahsan sai ta hanya wacce take kyakkyawa allati hiya ahsan shine wato wajen yanda za ku yi domin ku wajen yanda za ku rinka kula da dukiyar kamar ko ku rinka kasuwanci da ita dan kada zakka ta cinye ta ko kuma ku hada tare da dukiyar ku saboda kuna ganin zai yi wahala ya zamanto kan cewar kuna ciyar da shi amma kullun za ku yi lissafi nawa ne in akai abincin gida sai a ce to nawa ne kwanan sa yace to sai a rage daga cikin dukiyar sa wannan shine dukiyar sa a rage to a kun san akwai haraji a cikin wannan wa in tukhalituhum fa ikhwanukum in kuka yi mukhalala da su kuka shigar da dukiyar cikin taku to ƴan uwanku ne wallahu ya'lamul mufsida minal muslih yayin da kuka yi wannan Allah ya san mafarnaci ya san wanda yake yayi haka ne domin ya kyautata to sai Allah ya ce to wani ya daga cikin allati hiya ahsan din wato wajen kyautatawa hatta ya bulugha ashudda har sai ya kai ya zuwa ga wato har sai ya kai ya zuwa ga matukar karfin sa to nan malamai sun yi sabani yaushe ne ashuddahu malik sai fasara da shine balagar sa domin Allah ta'ala ya ce wala tutusufaha amwalakum lati ja'ala Allahu lakum qiyaman warzuquhum minha warzuquhum fiha waksuhum waqulu lahum qawlan ma'rufa ya ce wabtalul yatama hatta idha balagu nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum kada wato ku bama wato ku jarabci ku yi ma al yatama marayu jarabawa har sai idan tukuna hatta idan anastum minhum rushidan har sai idan kun yi kun wato kun nutsu da wato hankalin su me ake nufi da hankali anan wajen hankali ba wai shine salahata addini ba hankali shine yadda zaka iya killace zuciya hatta idan balagun nikaha shine balaga yayin da wato maraya ya zama to baligi to ya cika sharadi daya kenan na amayen masa da dukiyar sa sharadi na biyu fa in anastum minhum rushdan idan kun nutsu da wato cewa za su iya killata arziki dukiyar su to sai kuma ya me wato sai ku jaraba su sai ku ba su kudi ku gani yayin da ku dan ba su kudi kamar alal misali zai tafi makaranta sai ka dauko kudin wata uku ga baki dai ka bashi ko kuma kudin tara ne yanda yake zai rinka yawa kan kullun ka rinka bashi abinda zai ci sai ka dauko na wata daya ka bashi ga ya zai yi zai je ya gama da na wata daya din nan a yau da gobe ya je ya tara yara sai alawa a gama da kudin gobe ya zo ya ci a bashi kudi ne ce a ina baka na wata daya to kaga kenan ba rashidi bane akwai hanyoyi dai da mutane da tafan fiqh suka bayani yanda ake gane rashada wato hankalin mutum to yayin da yayi wannan ya cika wannan to za a iya bashi kudin su to nan da aka ce wala taqrabu malal yatim da aka ce hatta yabluga ashudda ba yana nufin wato yayin da suka zamanto sun kai lokacin da za a basu kudin za ku iya cin kudin bane a'a ma'ana iyakar lokacin da kuke da sultani akan rike dukiyar to a lokacin da kuke rike dukiyar su to ku tabbatar kan cewa kun killace ta ba ku ci ta bisa zalunci ba abinda ake nufi da ar-rushd kamar yanda muka ambata shine husnul nazar dan haka kaga ake cewa mai shan giya idan ya zamanto kan cewa yana kula da dukiyar sa to wannan ba za a ce masa ba za a hana shi tasarrufi a cikin dukiyar sa ba amma wanda yake salihi wa salihun laysa yajidu an-nazara fil mali in khifa ad-daya'u hujra amma salihi wanda ya zamanto cewa baya kyautata wato kula da dukiyar sa to wannan idza khifa ad-daya'u hujra an ana jin tsoron zai tozata dukiyar sai a ce wannan mahjuri ne ba zai yi tasarrufi a cikin dukiyar sa ba dan haka abinda ake kula yadda yake zai iya kula da dukiyar to sannan Allah ta'ala ya ce wa awful kayla wal mizana bil qist ku cika ma'auni da wato ku cika tiya da ma'auni bil qist da adalci wato shine kada ku cuci mutane wajen mu'amalar ciniki kada ku cuce su sannan Allah ta'ala ya ce la nukallifu nafsan illa wus'aha ba ma tsora marai face abinda za ta iya yi ba ce abin da za ta iya dauka wato duk a cikin wannan abu ne wanda yake bai gagara ku aikata ba wa idza qultum fa'dilu wannan a cikin dukkan mu'amala mutane ta zamanto da adalci saboda haka wajen shaida wajen alƙalanci wajen yin shaida da kanci wajen ka zo kai hukunci kace wani adali ne ko kuma kai suka akan shaida cewa ba adali bane wajen shawara wajen sulhu tsakanin mutane wajen bada labari akan sifofin abubuwa wajen mu'amala yayin da kake kasuwanci ka zo ka san kan cewa yayin da zaka je ka zo ka sayar da shadda ka je ka ce ma mutane a China ko zaka je su yi maka magani antibiotic ne zaka je kai mai karfi 500 ka je ka ce ku mai da shi 200 sai ai maka shi 200 amma a rubuta 500 ne wannan rashin adalci ne ko ba rashin adalci ba to hatta wajen mu'amalar mutane adalci yana shiga haka zalika wajen ijara an dauke ka aiki ya zamanto kan cewar aikin nan daga rana zuwa dare ne an baka daki zaka yi pentin sa ka san kan cewa idan kai aiki yini dai zaka iya gamawa amma sai ka zo kai wannan ka tashi ka tafi ka ce ai ka je tare ne ai ka je zaka yi wannan ne baka zo da wuri ba ka je unguwa ka ci aikin ranar bayan a cikin ga aikin da za a yi cikin kwana daya a jashi sai a yi shi cikin kwana uku wannan karin kwana biyun da kai na gobe da na ran na biyu da ran na uku ka ci haram da zaka yi sa a cikin kwana daya kuma haka aka yi jinga da kai amma ka zo kai ta yamadi da cikin al'amarin abin ya wuce ya zama to ka ci haƙin mutum kana ganin kan cewa a ai ka san yan birni sai an musu haka wai ka doki hancin mutum ba shi ka doki hanci ba hancin kanka ka doka haka zalika wajen rantsuwa wajen yabo da wajen zagi duk wannan adalci yana adalci duk yana shiga cikin dukkan waɗansu abubuwa to Allah duk yace wa idza qultum fa'dilu in za ku yi magana tunda dai yawanci ai a wajen duk waɗannan abubuwa ai a bayani ne in za ka yi shaida faɗa za ka yi in za ka yi alƙalanci da hukunci faɗa za ka yi in za ka yi ta'dili faɗa za ka yi in za ka yi tajrihi faɗa za ka yi in za ka faɗi shawara yanda aka zo ake maka shawara duk faɗa za ka yi saboda haka duk wata magana da za ka yi musamman in ta shafi da haƙƙin wani kai adalci wannan shine umarnin Allah wadi ahadi wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba ko da ko wanda kuke yin hukunci kuke magana akan sa din nan ma'abucin zumunci ne shi ma ku yi adalci wabi ahadi llahi awfu sannan kuma ku cika wato alƙawarin Allah abinda ake nufi da alƙawarin Allah dukkan alƙawari da aka danganta shi zuwa ga Allah saboda wani abu wanda ya sanya wannan kamar ya zamanto kan cewa ka ce ahadullahi alayya alƙawarin Allah yana kaina ko kuma abinda kai alƙawari kuma ka rufa shi da rantsuwa to ku cika shi saboda ganin girman Allah zalikum wasaqukum bihi la'allakum tadhakkarun da waɗannan abubuwa ne Allah madaukakin sarki ya muku wasici da shi domin kuwa astu ku zamanto masu wa'azuwa kuma kada ku manta me aka ce akan liqaumin yadhakkarun Allah ta'ala me yace lahum darus salami inda rabbihim saboda haka wato in dai kuna so ku zamanto kuna da darus salami to ku yi aiki da waɗannan wasiya da Allah ta'ala ya muku na'am sannan na karshe kuma daga cikin wasiyoyin
wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun
na'am Allah ta'ala yace wa anna hadha sirati mustaqima kuma wannan shine tafarki na mustaqiman halin kasancewarsa wato halin kasancewarsa miƙaƙe fattabi'uhu ku bi shi wala tattabi'us subul kada ku bi hanyoyi wato masu sasaba ma juna fatafarraqa bikum an sabili sai su rarraba ku daga tafarkin Allah sai su rarraba ku ay fatatafarraqu bikum an sabilihi sai su rarraba ku gabarin hanyarsa gabarin hanyar Allah zalikum wasaqukum bihi la'allakum tattaqun da wannan ne Allah ya muku wasici da shi domin ku samu tsoron Allah domin ku zamanto masu takwa ai wato bayan Allah yayi wannan bayanin zai ce to wannan shine tafarki na a miƙe kun ga wannan sabanin Allah ta'ala sabanin abinda Allah ta'ala ya sifanta tafarkin mushrikai kun ga wato Allah ya bude bayanin wato magana akan shari'ar mushrikai karkatatta da bayani akan cewar wa hadha siratu rabbika mustaqima yace ga tafar wannan shine tafarkin ubangijinka mai take kuma bayan ya bayyana tafarkin su wanda yake babu wanda yake a cikin bayanin duk zaka ga yana bayyana karkatar dake ciki ne na hanyar mushrikai sai kuma yace to ga tafarkin ubangiji ga abinda ubangiji na ya haramta muku ga dustur din ubangiji na sai ya kare shi da kuma bayanin da ya cewa shine wa anna hadha siratu mustaqima kamar yanda ya bude da cewa wa hadha siratu rabbika mustaqima sai kuma ya cika shi da cewa wa anna hadha siratu mustaqima wannan shi tafarki na halin kasancewar sa a miƙe fattabi'uhu ku bi shi babu abinda ya fi cancanta ga duk wanda ya gane kan cewa ga hanya miƙaƙiya irin ya zo ya bi ta kana cikin tafiya ka san kan cewa idan ka bi wannan hanyar zaka bata idan ka bi wancan hanyar zaka bata amma ka ga hanya da za ta kai ka maimakon ka je ka sha wahala maimakon ka je zuwa ga halaka sai ka zo ka bi shi wala tattabi'u subul kada ku bi waɗansu hanyoyi in kuka bi waɗansu hanyoyi za su raba ku daga hanyar Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran kamar yadda zo a hadisin Abdullahi ibn Mas'ud ya ja hanya guda ɗaya miƙaƙiya sannan ya ja layika a gefe daban-daban yace wannan shine siratul lahil mustaqim wannan shine tafarkin Allah mai kake waɗannan su ne subul sauran hanyoyi akan kowanne akwai shaidani akan kowanne daga cikin su akwai shaidani saboda haka in dai kuka bi su to tabbas za su raba ku daga tafarkin Allah tabbas za su raba ku daga tafarkin Allah saboda su duk ba a miƙe suke ba sun karkace to Allah yace da wannan ya muku wasiya domin ku samu tsoron Allah wato in dai kuna son ku zamanto masu takawa to ku lizimci tafarkin Allah wanda yake shine musulunci akwai hadisi wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misalin as-siratul mustaqim amma saboda kurewar lokacin Allah yake mu gobe za mu bayyana dangane da akwai ƴan sanarwa dangane da sha'anin at-tahajjud mun san dai yau shine 20 ga wata yau 20 din farko 20 na tsakiya suka cika 10 ta tsakiya yau ta kare daga daren yau 10 ta karshe za ta fara ba mu fara 10 ta karshen ba tukuna sai da daren yau da yake dare ne yake farawa a cikin shari'a sai dare ya zo sannan rana za ta yi saboda haka da yau daga magariba muka shiga 10 karshe kuma shine dare na farko na cikin goman karshe daren 21 wanda ake kaunar ya zamanto daren Lailatul Qadr domin Lailatul Qadr ta afku a daren 21 a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam inda yazo hadisin Abi Sa'id to bisa al'ada mun san mun ana yin sallan tahajjud saboda a kara wato a karfin ibada da tsayuwar dare a cikin waɗannan darare wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake raya su ga baki ɗaya baya bacci a cikin su a to kamar yanda bayan tahajjud akan yi itikafi dan game da itikafi kamar yanda muka sanar ba mun sanar ko ba mu sanar to ba mu sanar ba amma mun dauki matsayi tun a farkon watan annan cibiyar Al-Furqan jami'an da suke kula da wannan cibiya wanda yake wannan masallaci na cikin cibiyar kan cewa bana ba za mu ba da damar ayi itikafi ba a cikin wannan masallaci ba ma hana abinda Allah ya haramta ai ba ma haramta abinda Allah ya halatta amma kamar yanda Sayyidina Usman yace ana kawo dokoki ga mutane irin gurgurdan halin irin gurgurdan abubuwan da suka fara tsinana na wato sharri saboda halin da ake ciki na wato barazanar tsaro da ba za mu iya tabbatar da lafiyar wajen bautar mu ba saboda ba mu da kwarewa da jami'ai da za su iya sa ido da kula da shige da ficen da ake yi da kuma wanda suke shigowa da abin da suke shigowa da shi cikin masallacin saboda haka dan tsare lafiyar wajen ibada da kuma tsare lafiyar masu zuwa suna ibadar muka ce ba za a yi itikafi ba kuma sai ya dace ma masarautar Kano a jiya aka kirawo haɗin kan dukkan masallaci kanka da abada dama a yi itikafi a bisa shawarar da jami'an tsaro suka bayar to jami'an tsaro muna kaddara wannan abin nasu kamar yadda muke kaddarawa to su ma kuma su kaddara halin da musulmi suke ciki daina ciguna wa mutane musamman 'yan sanda babu dalilin da zai zamanto kan cewar ba sa kaddara ibada da musulmi suke ciki a cikin wannan wata mun ga waɗansu wurare dai sun soma kyale mutane wanda suke ɗauke da mata akan babur da yara suna kyale suna wucewa kamar waɗansu wajen checkpoint to a shahid za mu dawo dai zuwa ga magana mu dama mun riga mun ɗauki matsayi don game da itikafi ba za a ba da dama a yi itikafi a masallacin nan ba amma tahajjud za mu yi kamar yadda ake yi a dukkan a sauran shekaru da suka wuce kamar yadda muke yi daga yau da daddare tarawih ma za mu rinka yi 8:30 kamar yadda aka saba za mu rinka karanta izbi 1:30 amma tun da bara mun yi sauka a cikon wannan dama kwana 10 karshe muna faro tilawa ce ta daban a tarawih tilawar da muke yi a kwana 20 na farko ita muke dorawa akan tahajjud saboda ka tilawar da muka tsaya daga inda muka tsaya yau za mu ci gaba a cikin sallar tahajjud shi ko tarawih tun da bara mun yi sauka mun yi shekara 4 muna izbi 15:55 na kwanakin 10 karshe din nan za mu buɗe wata sabuwar saukar daga wannan shekarar sai kuma mai yawan rai bayan shekara 4 ai sauka akan tarawih kwana 10 da ake na karshe daga yau za mu buɗe da suratul baqara izbi 1:30 mai tarawih babu shafa'i da wuturi a lokacin tarawih shafa'i da wuce za mu mai da shi lokacin tahajjud ne tahajjud din mu kuma raka'a 8 muke yi za mu rinka yi kamar yadda muka saba raka'a 2 farko mu karanta izfi 1 raka'a 2 na tsakiya mu karanta izfi 1 raka'a 4 na karshe mu karanta izfi 1 sai kuma dan kari da zamu yi domin ya zamanto mun yi sauka a daren 29 wanda yake shi ma daya daga cikin dararen da ake kauna ya zamanto daren Lailatul Qadr insha Allah dan game da masu zuwa sallan tahajjud zuwa tahajjud din nan mun auna mun ga kan cewa maslahar zuwar tafi maslahar rashin zuwa ga waɗanda yake zuwa ɗin babu cizguna a gare su a rayuwarsu ko dukiyarsu ko mutuncinsu su ne waɗanda suke makwabtan nan wajen da za su iya takowa a ƙasa su shigo da wanda za su zo a mota saboda an ba su dama su zo da wanda za su zo a cikin adaidaita sahu amma wanda za su zo a babur maslahar su zauna a gida su yi yafi bisa maslahar su ce za su saboda zuwansu a babur za su bijirar da kansu ga hadari ga rayuwarsu ko dukiyarsu ko mutuncinsu duk wanda yake zai taba daya daga cikin wannan a shari'a tana kawo sabanin hukunci domin kiyaye kawar da barna shine aula bisa kawo gyara kawo maslaha kawar da barna ga dukiya a garai ko lafiya ko gaba ko kuma dukiyar mutum ko mutuncinsa shine aula yayi bisa yaje ya ce zai samu wata maslaha musamman idan maslahar ba ta abinda aiki ne na wajibi yake kawo ta ba aiki ne wanda yake na mustahabbi zuwa sallar tahajjud din nan mustahabbi ne a cikin zuwa sallar ta a cikin masallaci mustahabbi ne amma mutun ya zamanto ya tsare ma kansa abinda zai taba lafiyarsa ko dukiyarsa ko mutuncin sa wannan wajibi ne saboda haka muna kira ga yan uwa wanda yake a ba su da abun hawa sai babur da su shafa ma kansu lafiya su zauna su sallar tahajjud din su a gidansu ko kuma a unguwarsu wanda yake ake yin tahajjud din kusa da su kun babu inda za su yi su zauna su yi a gida shine yafi bisa su tuho sanya kansu cikin garari sanya kansu sanya rayuwarsu cikin garari ko abun hawansu ko kwace maka abun hawa aka yi aka bar ka cikin goman karshe maimakon ka je kana tilawa a masallaci kullun kana ziri kana zo abin nan kana zuwa police station bamfai ko MTD ka bata lokacinka ai kwana da kwanaki kana yin wannan kuma ka san dama ba abinda yan sanda suke so irin wannan in ka shigo hannu a ja dan kawai a bata maka lokaci lokacin ka duk ya tafi to kaga akan neman sunna ka je ka fawwata hatta waɗansu abubuwan ma wanda suke na farilla watakila kaga ba ka samu sallar jami'i ba a cikin wannan goman karshen ka tafi can kana ana kiran Allahu akbar mai kanka zo masallaci da ka kana cikin sahun farko kana gaban kanka to kaga idan ka yi maka kanka lafiya gara ka da mutane su zauna a gida amma dai waɗanda yake suna da damar su zo din a cikin mota sai su zo tunda an ce dokar ta baci din an daga ta ga motoci cikin dare kuma wanda yake a hanyar su sai sun biyo ta hanyar da yake akwai checkpoint din yan sanda yanda za su yi su kauce checkpoint din yan sanda din nan su kauce shi saboda neman salama saboda kasancewar yanda mun san halin yanda kasar tamu take Allah ya mana magani a karfe 1 za a rinka fara kai ne kokode da rabi karfe 1 za a rinka ta da za a rinka kabbarar ta yadda sallar tahajjud insha Allah kamar yanda aka saba yi sannan ina amfani da wannan dama janyo hankalin mata da suke zuwa kan na farko da Allah saboda rashin shigo su cikin masallaci maza suna ganin yanda suke shi yasa basu ba sa kula da yin sahu ba san su sahu ba ba san ka'idar zama a masallaci ba dan ba saba da zuwa ba to ya kamata su kula cika sahu yana daga cikin cika sallah kuma da Allah waɗanda suke zuwa da mata su koma su gaya musu da matan su da kannan su da ƴaƴan su gaya musu kan su rinka kula da koma su zuwa da yara a jiya mun yi bayani mun janyo hankalin yara yara ana sallah suna ci sallah sallah suna ta kai komo suna ɗauki hankalin mutane idan an ce masu karatun alkur'ani kada su ɗaukaka murya dan saboda kada su ɗauki hankalin masu sallah daga sallar su to ina kuma ga waɗanda yake za su rinka zancen surutu kuma abin takeici shine waɗansu masu surutun nan ba ƙananan yara ba ne yara ne waɗanda suke taklifi ya hau kansu balagaggun ƴan mata ne waɗanda suke suna da hankalinsu amma ana sallah sai ga sun zauna suna ta hira ko su ɗauko waya su yi ta magana a cikin waya bayan ga ƴan uwansu iyayensu mata suna tsaye suna so su samu nutsuwa a cikin sallah amma suna janye hankalinsu to karatun alkur'ani ma an hana a ɗaga murya dan kada ya janye hankalin wanda yake sallah ballantana kuma a zo ana ta yin waya sannan kuma ku ja hankalin ƴaƴanku da karnanku da suke zuwa kan waɗanda suke nema su zo su rinka ɗauke musu hankali suna busu suna musu waya suna jan su waya su fito dan su je su zance sosai inda za su yi zance sai a masallaci irin wannan tsinuwa da lalata ina kai wannan kana nema ka samu albarka a cikin rayuwar taka kana nema ka samu albarka a cikin alakar da kake da wadda ko ma da kyakkyawan nufi ne kake kan cewa wanda watakila ma an san ai cewa a gidansu kana zuwa kana neman ta da aure amma ka rasa inda ka hakura sai ta koma gidan nasu ka je mana amma a cikin masallaci sannan kuma wannan hanya ce wanda zai bude kofar barna mabarnata sai su zo zaman tokan cewa nan ne dandari da za su rinka wato neman su haɗu tare da abin su haɗu tare da mata to a wanda suke wannan a gaskiya suna cutar kansu kuma a muna kira da kowa ya rinka bada haɗin kai da ƴan uwan mu ƴan hizba da suke zuwa suna kula da irin wannan tsare mutuncinmu ne tsare mutuncin al'ummarmu ne tsare kuma wato alfarmar su kansu yaran ne da su matan da samarin akan wannan to da ka su bada haɗin kai kada mu soma bakarara mu soma cewa Allah ya isa da duk wanda suke wannan ko wallahi za su bi shi saboda haka da Allah su daina kuma dai a ci gaba dai da Allah da jan kunnan ɗan yara ƙanana yayin da suka zo wato wani malamin yana cewa wato maganin wannan ba shine a hana yara zuwa masallaci waɗansu suna ganin kan cewa a ce ma mata su daina zuwa da yara masallaci mutane da dama sun gaya mun haka, nace a'a nake yadda, nace bazan yadda, ni ban yadda ba, fahimtata ta addini ba haka bane. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale ana zuwa da yara masallaci, shi kansa ya zo da jikarsa yayi sallah da ita a gaban sahu, yana dore da ita akan kafadarsa sallar farilla. Idan yayi ruku'u sai ya ajiye ta, in ya dago daga sujada sai ya dauke ta ya maida ta kan kafadarsa, haka yayi sallah tare da ita. Kuma jikarsa ce, ba yarsa bace ma wadda take zai a ce ai yana tausaya wa matarsa ce wadda yake, a'a yana da yarsa ce, jikarsa ce, uwarta tana hannun uwarta, amma zai dauko ta saboda shafakarsa, domin kuma albarka da take sauka su ma ta sami yara. Kuma yace yana sallah, yana so ya tsawaita karatu, sai ya ji yarinya, sai ya ji jariri ko jaririya tana kuka, yace sai ya tausaya ma uwarta, sai ya gajarta sallah, sai ya gajarta sallah. Wata ran sallah asuba da inna a'taina ya kare ta, sallah asuba hadisi ne sahihi, annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana jin karatu, yana jin kukan yarinya, sai ya karanta inna a'taina kal kautsar, dan a gama sallar wannan ta maida hankalin uwa ya kwanta, ya maita maida hankali ga yarta. To kaga, amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba cewa kada ku kawo yaya masallaci. Akwai hadisi da ake ruwaitowa, jannibu masajidakum sibyanakum wa majaninakum, ku nisantar da masallatan ku, nisantar da yara da yaran cikin ku, wato ƴan yara na cikin ku da mahaukatan ku daga masallatan ku. Hadisi ne da'if, bai inganta ba, ba za a kafa hujja da shi ba. Wani malaminmu yake cewa idan ya ga yara ana sallah a cikin harami din nan, suna zaune kawai abinsu, ko kuma ma suna ta kaiwa suna komowa, suna ta guje-gujensu, yace sai ya rinka jin ina ma shi ne su sallar ba a rubuta musu ba, amma duk rahamar da take sauka a ɗakin Allah mai alfarma suna da rabo a ciki. Irin wannan ne sai kaga shikenan, wannan sai kaga yaro ya miƙe ya samu, ya zamanto inaya ta same shi, al-inayar rabbaniya, Allah ya sanya shi a hanya. Kaga duk wani abu na kirki, na mutanen kirki yana zuwa wajen tsiya, kuma ga Allah ya kautar da shi saboda wannan rahamar ta riske shi. To muna fadayin yaranmu duk su sami irin wannan rahama, dan muna imani cewa rahama tana sauka a waɗannan wurare na ibada, saboda haka ba ma yi musu kyashi kan zo da ƴaƴansu. To amma kuma alfarman mumini, mumini yana da alfarma, sai abin da zai bata ma mumini Allah baya son sa. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. waɗanda suke bata ma mumine maza da mumine mata ba tare da sun yi wani laifi ba su mumine din, su kuma zo su bata musu, to waɗannan sun daukan ma kansu wato abin da yake al-buhtan, shine wato babban zalunci, wa ithma mubina, da laifi wanda yake mabayyani. To kun ga laifi ne, fat yana daga cikin bata ma mumini, yazo yana yin sallah ya zamanto wato yara sun zo suna kai komo, suna dauke masa hankali daga sallarsa, ko suna ta surutu, wannan sun shiga cikin haƙƙin mumini ne. To iyaye lallai wato su ja kunnen ƴaƴansu tun kafin su taho, kuma wannan ai yana daga cikin uslubi na tarbiyya. Uba yayin da zai taho ya ce, to ku kula fa masallaci za mu je, ba country mall za mu je ba, ba jifatu za mu je ba, ba sahad za mu je ba, ba kuma stadium za mu je ba, a gaya musu irin wannan don su fahimta. Sannan in an gama sallah a ce, wane ya yau mai kai raka'a nawa kai, ko dai wasa kai, mai kai yau a masallaci, wane ne yau wasa a cikin ku, sai ka ji sun san cewa kenan uba yana bibiyar halin su, zai tambaye su. To yana daga cikin haƙƙin tarbiyya da ya kamata iyaye su yi ma ƴaƴansu, domin su fahimtar da su kan cewa masallaci daban yake, da wuri ne wanda yake daban, sai ya zamanto kan cewa sun tashi suna ganin girman Allah, tunda suna ganin girman wurin da ake bautar Allah. Waya daga cikin uslubin sanya ma yaro ganin girman Allah tun yana dan karami. Don haka a kula, muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bamu albarkacin waɗannan darare. Allah ya mana muwafaka da dacewa da samun daren Lailatul Qadr, kuma Allah ya samu a cikin wanda suka tsaya a cikin daren Lailatul Qadr imanin wahtisaba, ya sanya mu waɗanda yake gafarta musu, yake ƙyanta su a cikin waɗannan darare, ya sanya mu a cikin wanda yake ba su addu'awatul mustajaba, addu'o'i wanda suke karɓaku a cikin waɗannan darare. Kuma Allah madaukakin sarki ya azurta mu da ceton manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi, ya azurta mu da ceton alqur'ani, ya azurta mu da ceton azumi. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.